sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Talata 3 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi, ga kanan labarai.
Kokarin da ma'aikatan kamfanin Amazon suke yi na kafa wata kungiya a jihar Alabama ta nan Amurka ya fara gamuwa da cikas bayan da wani jami'in kwadago ya nemi a soke zaben da ma'aikatan suka gudanar. Koriya ta Arewa ta sake ginda sharuɗan koma teburin shawarwari da Amurka game da kwance damarar shirinta na nukiliya, kamar yadda wani dan majalisar dokokin Koriya ta Kudu ya faɗa. Daga gefen wasanni kuma, Poland ta baiwa wata 'yar gasar tseren gudu a gasar Olympic 'yan kasar Belarus takardar visa ta tafiya Poland bayan da ta nuna fargabar komawa kasar ta asali Belarus daga Tokyo, inda ake gudanar da gasar.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa domin binciko matsalar albashin ma'aikatan jihar ya mika rahotonsa ga gwamnan jihar.
Kuma mun kalubali duk wani ma'aikaci wanda yace ana ba abiyansa albashi ya zo ya fito yayi kuka za mu biya shi, mun muna da shi. Dama tun da farko ba mu taba rage abin da muke bayarwa ba a cikin kididdigan da aka yi a baya.
A jawabin sa na ranar samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka, shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya ce gwamnatinsa za ta kara kaimi wuri inganta ilimi da kuma tsaro a kasar.
A renforcer la lutte contre la corruption et la confusion.
Na ga dacewar bukatar daukan matakan gaggawa akan batun tsaro. A nan yan ta'addan da ke shigo kasar mu daga waje sun matsa kaimi sosai a tsawon wannan lokaci.
Bayan haka za ku kuma ji cewa hukumomi a jihar Kwara Najeriya suna gudanar da bincike na kisan wata matashiya da aka banka mata wuta har lahira. Muna kuma dauke da shirin noma tashin arziki. Sai kuma ra'ayoyin da kowa sauraro kuka aika mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in kwadago a nan Amurka ya ba da shawarar a soke sakamakon zaben da ma'aikatan kamfanin Amazon suka gudanar a wata cibiyar adana kayayyakin kamfanin da ke jihar Alabama. A kokarin da ma'aikatan suke yi na kafa kungiyar, ma'aikatan sun faɗa jiya Litinin cewa wannan mataki zai bude kofar yiwuwar gudanar da sabon zabe. Wannan shawarar da jami'in kwadago mai sauraron ba'asi ya bayar wani babban mataki ne da zai sa a soke kuri'un da aka kada cikin watan Afrilu. Dama an yi haka ne da nufin kafa kungiyar ma'aikatan Amazon ta farko a wata cibiyar kamfanin da ke nan Amurka, amma kuma ma'aikatan suka yi korafin cewa tsoma bakin da kamfanin na Amazon yake yi yana sabata aniyarsu. Kafin a yi na'am da shawarar da jami'in kwadagon ya gabatar, sai an samu amincewar hukumar sa idanu kan ayyukan kwadago ta Amurka sakamakon zaben, wanda ya nuna cewa akasarin ma'aikatan Amazon sun ki amincewa da shishigin da suke gani ana yi musu. Ya kara tabbatar da muhawara mai zafi da aka shafa watanni ana yi game da yanayin aikin a Amazon, kamfanin mai ma'aikata fiye da 800 a nan Amurka kadai. Kasar Koriya ta Arewa tana son a cire mata takunkuman kasa da kasa waɗanda suka haramta yin safarar karafunta zuwa kasashen waje da kuma na shigo da tacaccen mai da wasu kayayyakin masarufi zuwa cikin kasar, domin hakan ya bada damar farfado da tattaunawa da Amurka kan kwance damarar shirinta na nukiliya, kamar yadda wani dan majalisar dokokin Koriya ta Kudu ya faɗa a yau Talata. Kazalika Koriya ta Arewa din ta buƙaci a sassauta takunkuman da aka kakaba mata kan shigo da wasu kayayyakin alatu da rigunan kwalliya na aikin ofis, kamar yadda dan majalisar ya faɗa bayan da ya ji bayanai daga hukumar ayyukan leƙen asiri ta Koriya ta Kudu din. An yi wannan bayani ne dai mako guda bayan da kasashen biyu na Koriya suka sake farfado da muhimman layukan wayarsu na yin magana kai tsaye, waɗanda Koriya ta Arewa ta datse tun shekara guda da ta gabata. Amma kuma kafofin sadarwar mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa din a yau Talata ba su ambaci batun neman buƙatar ɗage takunkuman ba kafin a sake tada injin tattaunawa da Amurka. A jiya Litinin, hukumomin kasar Poland suka baiwa wata mai gasar tsere a wasannin Olympics 'yar kasar Belarus da ake gudanarwa a kasar Japan mai suna Kristina Simanuskaya visa ta jin kai. Domin ta nemi mafakar siyasa a Poland bayan da ta yi zargin cewar jami'an ayarin 'yan wasansu suna kokarin tilasta mata ta koma gida Belarus ba da son ranta ba. 'Yar tseren gudun Kristina ta shaidawa jami'ai a birnin Tokyo cewa tana fargaba game da tsaron lafiyarta a Belarus karkashin gwamnatin karfa-karfa ko danniya ta shugaba Alexander Lukashenko. Mukaddashin ministan harkokin wajen Poland Marcin Przedas ya tabbatar a jiya Litinin ta kafar Twitter cewa an baiwa Kristina visa din. Wata kungiyar kare haƙƙin jama'a ta ce ta saya wannan 'yar tseren gudun tikitin jirgin sama domin ta tafi birnin Warsaw, babban birnin Poland, a gobe Laraba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi tsokaci ta Twitter a daren jiya Litinin cewa gwamnatin Lukashenko tana kokarin sake aikata wata danniyar ta hanyar tursasawa 'yar wasar Kristina Simanuskaya ta fice daga kasar Belarus saboda kawai tana amfani da 'yancinta na fadin albarkacin baki.
Toma da kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa domin ya binciko mata matsalan albashin ma'aikatan jihar ya mika rahoton sa ga gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauren Bauchi. Kwamitin wanda mataimakin gwamnan jihar Sanata Baba Taylor ya jagoranta ya ce an gano ma'aikatan bogi 1,115 a yayin da akwai wasu ƙarin ma'aikatan 5,429. Ga dai Abdulwahab Muhammad daga Bauchi da ƙarin bayani.
Da yake mika rahoton kwamitin, shugaban kwamitin wanda har ila yau shine mataimakin gwamnan jihar Sanata Baba Taylor ya ce akwai kuɗi sama da naira miliyan 400 da aka tanadar domin biyan waɗanda aka tabbatar da sahihancin ma'aikata ne na gaskiya. Shugaban kwamitin ya ce idan ma'aikaci ya ce bai sami albashinsa ba, laifi daga gare shi ne. Sannan ya ci gaba da cewa
duk wanda kaga bai sami albashinsa ba, to yana da problem ne a wajen data ɗinsa. Ko sunansa ba daidai ba ne bai daidai a wani guri ba, ko date of birth ɗinsa bai daidai a wani guri ba, ko BVN ɗinsa bai daidai a wani guri ba, ko dai wani information ɗinsa bai daidai a wani guri ba. Wani lokaci kuma zaka samu kaman a local government mutum yana kaman shekara 59 sai ya fita daga service ɗin sai sa ɗansa mai shekara 20. Idan ya cika 60 ɗin nan aka cire shi daga wancan ɗin, sai mutumin ya zo ya ce maka ai yana cikin shi gashi ana an biya shi albashi, gashi ba na ba biya shi albashi ba. In ka bi digi zaka samu ba shi ne aka dauka ba.
Gwamna Bala Abdulkadir ya jinjinawa mambobin kwamitin bisa gagarumin aikin da suka yi. Ya kuma bukaci duk ma'aikacin da yake kirarin rashin biyan ansa albashi da ya fito fili don ya yi bayani.
Kuma mun kalubale duk wani ma'aikaci wanda ya ce ana ba biyan sa albashi ya zo ya fito da ya kuka za mu biya shi, mun muna da shi. Dama tun da farko ba mu taɓa rage abin da muke bayarwa ba a cikin ƙididdigan da aka yi a baya, sai dai inda muke da ƙorafi ko kuma muke ganin cewa ba daidai ba ne mukan ajiye sai an tantance. Saboda haka muna gode ma wannan kwamiti wanda manni ne na yi don nasa mataimakina ne ya yi don nuna wa mutane cewa mun damu da wannan saboda ya ɗauki dogon lokaci. Kuma abinda suka kawo na ƙudurori da ya kamata a yi insha Allahu na alƙawari za a sake kafa wani kwamiti wanda za a ci gaba da wannan aiki yadda za a samu ƙidaya mai kyau da taimakon mutanen duniya gaba ɗaya. Wanda abinda yake gabanmu yanzu shi ne mu biya fo da gratuity da aka yi shekaru ba a biya. Yanzu wannan mota ma mun za mu biya miliyan 200 na gratuity.
Daga bisani shugaban kungiyar kwadugo na jihar Bauchi Comrade Danju Musali Kirfi ya bayyana gamsuwarsa da kuma kirawa ma'aikata da su kasance masu zama a wuraren ayyukansu.
Wannan wani abu ne wanda muka yi marhaba da shi ba dan komi ba, saboda mu muka nemi a kafa wannan kwamiti din domin can baya kafin a kawo ga wannan mataki waɗanda ba su samu albashinsu ba da masu sauran matsaloli daban-daban da ya danganci albashi ba su ma ina ne za su kama ba. Amma wannan kwamiti din da aka kafa ta yi aiki ta binciko mutane sun gane ina ne matsalansu daga local government har zuwa ministries na jiha. dukkan masu matsalan albashi wanda aka cire shi a payroll wanda BVN duk an gayyace su an zo wannan su report na committee yayi capturing dukkan matsaloli da kuma number ma'aikata da da ake da shi a Bauchi State to yana tabbatar maka da cewa in za a yi implementing din abinda ku aikin da committee din ta yi la'akari da irin kwararru da kuma yanda aka bada lokaci kusan duk inda ya kamata da lungu da sako na matsalan albashi an bi an gano su muna da tabbacin cewa in Allah da wannan matsala na albashi zai kare
to kiran ka ga su ma'aikata
ba kira da ga su ma'aikata shine kada mutun ya zauna a gida in akwai matsala ya san akwai matsala ya je ministerin sa ko ya same mu ya ga mana cewa ga matsalan sa sannan kuma a tsaya ayi aiki dan mafi yawa kaman a local government akan samu matsala mutun yana aiki amma sai ka samu ya tafi Kano ko wani wuri ya zauna ba zai sake dawowa ba sai an zo maganan verification muna kirawa mutane don Allah da annabi kowa ya kama aikin sa hannu bibi
Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Agaida Abdulrahman Muhammad da wannan rahoton yanzu kuma ga Hanifa da cigaban labaran duniya kashi na biyu
Wani jami'i a China ya ce za a yi gwajin kwayar cutar COVID-19 da dukkan mazauna garin Wuhan bayan da aka sake samun wani mai dauke da cutar a karon farko cikin fiye da shekara. Jami'in birnin mai suna Li Tao ne ya ba da sanarwa a yau Talata a wani taron manema labarai. Ya ce akwai akalla sabuwar kamuwa da cutar guda uku da aka samu a jiya Litinin a Wuhan kuma kamar guda 90 a fadin kasar ta China. A ƙarshen shekarar 2019 ce dai aka fara gano ƙwayar cutar ta corona. An kulle garin na Wuhan roof mai mutane miliyan 11 tsawon kwanaki 76 daga watan Janairun 2020. Wani jami'in Sudan ya ce mahukunta a lardin Kasala sun gano gawarwaki guda 50 waɗanda ga dukkan alamu suna guje ma yakin ne a yankin da ake gabzawa a lardin Tigray na makwabciyar ƙasar Ethiopia. An ga gawarwaki ne suna yawo akan ruwan kogi dake tsakanin ƙasashen biyu a cikin makon da ya gabata. Wasu daga cikin mamatan suna da raunukan harbin bindiga a jiki ko a hannuwansu. Jami'in ya faɗa jiya Litinin cewa ana buƙatar yin binciken kwakwaf domin gano musabbabin mutuwar mutanen amma jami'in ya buƙaci a ɓoye sunan shi saboda ba shi da izinin magana da 'yan jarida. Wasu ma'aikatan lafiya biyu 'yan ƙasar Ethiopia da ke garin Hamdayet da ke bakin iyakar Sudan sun tabbatar da ganin gawarwaki da aka gano cikin kogin Setet wanda a Ethiopia aka fi sani da sunan Tekezi.
Madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau uku ga watan Agusta ne jamhuriyar Niger ke jika shekaru 61 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallakan kasar Faransa. Albarkacin zagayowar wannan ranar shugaban kasar Muhammad Bazoum ya yi wa al'ummar kasar jawabi ta kafar rediyo inda ya tabo muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar kasar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulebu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Depuis 4 mois que je suis à la tête de l'État, je me suis efforcé de traduire en acte.
Shugaban kasar ta Niger na cewa watanni hudu bayan da na hawo kujerar shugabancin kasa ina ta kokarin ganin nayi abubuwa a aikace daidai da matsalolin da nake tunanin su ne suka fi damun yan kasa. A jawabin da nayi a ranar bikin rantsuwar kama aiki nayi bitar kalubalen da kasar mu ke fuskanta kuma biyu daga cikin su suka fi daukar hankali na wato sha'anin gudanar da al'amuran mulki da sha'anin ilimi. Watanni hudu da nayi ina rike da ragamar kasa sun kara bani kwarin gwiwar mai da hankali akan waɗannan fannoni biyu. Dab da su na ga dacewar buƙatar ɗaukan matakan gaggawa akan batun tsaro. A nan 'yan ta'addan da ke shigo ƙasarmu daga waje sun matsa ƙaimi sosai a tsawon wannan lokaci. Abin da ya sa jami'an tsaronmu suka dage da aikin tsaron ƙasa ba dare ba rana ta kowace kusurwa cikin ɗiyauci da sanin makamar aiki. Ina yi musu jinjina ta musamman. A nan ina tunawa da gumurzun da suka yi a Difa da Boso da Toma Bangu.
Je voudrais aujourd'hui encore réitérer mon engagement
a renforcer la lutte contre la corruption et la concussion.
Mohamed Bazoum ya ce ina ƙara jaddada aniyar karfafa matakan yaki da cin hanci da farautar algurbin ma'aikata da mahandama dukiyar jama'a da masu kashe mu raba wajen bayar da kwangilar ayyukan gwamnati satar jarabawa da rashin adalci a sha'anin tsara jarabawa da gudanar da ita da batun daukar ma'aikatan gwamnati.
L'éducation est notre plus grand défi.
Ya ci gaba da cewa kamar yadda na faɗa a jawabina na rantsuwar kama aiki ilimi shine babban kalubalen da ke gabanmu raunin sa yasa a yau muke da matsala wajen samun ingantattu kuma wadatattun ma'aikatan da zasu baiwa kasar mu damar samun ci gaba tsarin karantarwar mu na bukatar a sake duba shi kuma haka za a yi domin wannan shine zai bani damar cika alƙawarin da ke tsakanin mu da ƴan ƙasa hakan ne yasa na tantauna da masu da tsaki a sha'anin makaranta don zakulo hanyoyin da za mu tunkari wannan matsala a gwamnatance kamar yadda tuni muka fara daukan wasu muhimman matakai.
Des actions ont immédiatement été engagées par le gouvernement.
Ranar 3 ga watan Agusta wani lokaci ne da a ɗaya gefe akan yi ayyukan da shan itace kuma a bana hukumomi sun karkatar da akalar wannan shagulgula akan muhimmancin zogale wace baya ga kasancewar ta cimaka ke zama wata hanyar samun kudaden shiga ga jama'ar birane da karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu fada jihar Kwarin Najeriya inda hukumomin Ilorin ke binciken kisan wata matashiya da aka banka mata wuta har lahira. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Hukumomi a jihar Kwara Najeriya na can na gudanar da binciki akan kisan wata yarinya mai suna Fatima Abdulkadir yar kimanin shekaru 18 ta hanyar kone ta da wuta. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Mushagada ta ƙaramar hukumar Kayama ya yi matukar tayar da hankalin mazauna garin. Bayanai dai sun nuna cewa wata matashiyar da suke aikin tsaron wani kantin sayar da magani da margayiyar mai suna Miraku ita ce ake zargin ta bankawa Fatima wuta a ɗaki a sakamakon wata rashin fahimtar juna da ta shiga tsakaninsu. Malam Tajuddinu Aliyu shine mai magana da yawun iyalan margayiya Fatima ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru da kuma matsayarsu.
Shi ne da dare ta je ta aikata haka ta kulle yarinyar nan kofa uku da ɗakin da yarinyar take da yi da kuma ainihin fence na gidan gaba ɗaya kofofi uku ta rufe su sannan ta dawo daga taga ta zuba ma yarinyar nan mai yadda ta kaso sannan ta sa masa wuta.
Gawa yarinyar an riga an yi da na izanta ne?
Gawa suna Ilori a cikin hospital na Ilori.
Na'am, to ita wadda ake zargi ta yi abin tana ina?
Ita ma tana hannun hukuma. Anan Ilori din kuma.
Yanzu me kuke so a yi to?
Gaskiya uban yarinya ya tabbatar mana da cewa gaskiya yana so a bi mai tsarin wannan al'amarin.
Dan majalisar dokokin jihar Kwaran mai wakiltar karamar hukumar Kayama Honorable Sa'idu Baba Ahmed ya ce sun samu labarin aukuwar lamarin kuma har ya fara bin kadin maganar domin tabbatar da yin adalci.
Don wanda na ji accident din na je General Hospital a Ilori, Teaching Hospital a Ilori na je an ce wai Allah ya yi mata rasuwa sun tafi gida. Bayan haka sai na kira BPO din Kayama local government. Na ce menene matsayin case din yanzu a hannunsu ya ce gaskiya an riga an transfer wata yarinya ana kiranta Mira. Ita ne ta je ta kulle ɗaki ta je ta sama wannan wuta a cikin ɗakin da take. Ya ce an riga an yi arrestin ɗinta an kai ta Ilori a state CID headquarter. Na ce to za a yi adalci za a yi shari'a akan abun don ko yau na je a CID na je na ga DC kuma mun yi magana ya ce yana jira a yi transfer Ibo ɗin a kawo amma yarinya ita tana nan a hannunsu. Yanzu bai kai awa ɗaya ba da fitowa na a CID akan magana.
Kakakin 'yan sandan jihar Kwaran Mr. Ajayi Okasami ya shaidawa manema labarai cewa baya da cikakken bayani akan lamarin amma zai gudanar da binciki kafin ya ce wani abu akan batun. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Roma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A jamhuriyar Niger masu sarrafa kayan noma da kiwo sun gudanar da taro domin tsayar da shawarwarin da za su gabatar a taron hukumar abinci na birnin Rome da taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasar Amurka. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Ayamai Sulamu Mini Barma ya tattauna da wata shugabar mata masu sarrafa madarar shanu wacce ta fara gabatar da kanta kamar haka.
To sunana Madam Yakuba Aishatu Ahmadu, ni ce president kin Prole. Prole shine gudumakin mata ne masu sarrafa nono don mu sa nonon shanu mun ba shi darajar shi.
To gashi da yake yau ana cin wannan kasuwa ta bashe koli, shin matsayinki na ɗaya daga cikin waɗanda ke sarrafa nono na cikin gida a nan Niger, yaya kuke kallon muhimmancin wannan taro a gare ku?
To mu irin wanga irin taro muna so a yi shi tunda muna so ana san mu, kuma muna samu muna da mu saida, muna yin exposition, muna saida kuma muna gwada kayan mu a gane mu a san mu, yaje an san da mu, an san wurin da muke yi kenan wannan bashin kolin ma kuma shi ma dai wani abu ne mai karuwan mu ne.
To yaya harkokin ke gudana, kamar mutane namu nan cikin gida Niger sun fahimci muhimmancin amfani da irin wannan madara da kuke sarrafa ta nan cikin gida?
Kwarai ko yanzu mutane hankalin sun fara dawowa. Sun fara dawowa an ce a sha nonon mu na gida tunda wanga daga Niger ne nonon ya fito. Ka san dai Niger aka yi shi ba na kasashen waje ba. Na kasashen waje suna ganin madara, suna ganin nonon nan na gari, ba san da me aka yi shi ba. Kenan mutane yanzu hankalin su ya zo. Mu wata rana ma ana tambayar mu ma babu. Cikin butikin ba wata rana mu wallahi mutane ya kare. Wallahi mutane yanzu hankalin su ya dawo ai ta shan nonon madaran mu na gida. Gudunmuwa da muke kawowa shine da harin lahiyar jikin mutane. Lahiya ka sha nonon ka na gida, mun dai mun san akwai lahiya cikin shi tunda muna da takardun mu duka. Kuma mu matan daga yin shi yanzu muna nan ga samu wani abu, muna kudin da muka samu kai rabi gida, kai rabi abincin ka, harakokin ka, kenan ba kanka take ce namiji ba ni ba kullum. Kenan mata mun samu autonomization, mun samu yancin mu, muna da har kudin, muna harakan mu da kudin, muna yi abin da muke so. Wannan gudunmuwa ne. Kuma ƴan Niger ma suna nan ga sha nono mai dadi wanda bai da wani matsala cikin jikin su.
Akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta?
Matsalolin da muke fuskanta dai da harin bisa ambalage wurin da muke sa nono daga Nigeria yake fitowa, ba mu samu ba Niger ayi muna ambalage, amma tourism minister yayi muna promoter ana muna wurin ambalage company su dai ne matsalar mu. Na biyun wuta yanzu akai kufir, wallahi mu duka nan ga sai mun ta sayan glass mu akai kufi, babu glass kenan abincin mu sai abin nan sai dai ya lalace. Akwai wannan matsala mu na wata wasu ko wurin nono in lokacin zahi ya kai nono ka mu samu shi ma da wuya, kenan abincin dabbobi bai ishe su ma balle su ma su samu nono su ba mu, kenan abincin dabbobi ya isa mu ma nono sai ishe mu. Nonon mu na gida da kasan na gida ne, kasan da ka sha abu da gida ne, ko mine ne bai maka wani abu. Yana da sabta, muna da takardun mu, muna da police sanitary yanzu certification ne za mu tahiya. To shi ma minister wanga akwai sunayen da aka doka za su tahiya wurin certification, kenan prole kin ga matan cikin matan da za a masu certification kin su ana iya hudu nonon su a tai da shi waje, kenan muna da takardun mu duka police sanitary duka muna da takardun sante dan ka hinka ka shiga wata proje ma ya kamata kai takarda police sanitary su so su gani su doki nonon mu su tai su analize da cikuru komai da muke yi sai su ba mu certificate da authorization da exercise sun ba mu shi muna da shi shekara muna su ba mu takarda incin yin incin aikin mu.
Me kuke fata a ƙarshen wannan taro?
To fata dai fata mu da yawa ko deja a san mu, kuma muna wanda muka kawo ma a sai mutane su saye shi kuma a gani kasashen waje ma su gane mu su gane da tunda Niger yanzu mu ba bakin ɗan Niger ne ba sun san da mu tunda cikin babban kungiya muke Kafan Collective des Association Pastoral du Niger kenan cikin kungiyar macha masu abin nan ne pastoral agro pastoral sun ce sun kawo mu ne mu matan nan munan ku mu duka muna da harokokin ga me aka ce mu sharafa nono mu bata aikin mu sharafa nono iri da mutane su samu su sha nonon nan namu na gida
akwai taron majalisar dinkin duniya wanda a ƙarshen wannan taro za a kai wasu shawarwari akwai wani abin da kuke jira ne ku musamman ku mata masu gudanar da irin wannan harkoki na sarrafa nono na cikin gida
to mu inda zan samu mu ma adiba cikin mata akai abinci iri kasan nono produce sensible ne kenan an kace a hutu da nono a kashi kasashen waje san an yi nazari da yawa sai an sa cikin glass abu da me akwai abu da bai lalace akwai wagasi akwai cikunmu akwai abun nan da muke duka na nono kenan wannan a sa matan mu cikin matan masu yin nono cikin mu ma mutan mu ga wannan su gani abin da ɗan Niger suna yi matan Niger suna yi cikin sharafa nono
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aishatu Ahmadu Yakuba da kuma wakilinmu Ayamai Sulaimani Barma sai Jun Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla a gaida baballe yanzu ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email to bari mu fara da sakon Jamila Ado Salati Goba ga Annabi Lijau da Fatima Ado Salati Goba ga Annabi Lijau suka ce VOA Hausa wallahi wani lokaci da sabon gini gwamma yabe don haka nada tunji disu a matsayin wanda ya maye gurbin abba kyali ba shi bane damuwar mu babban damuwar mu shine samun abba kyali da haddu a cikin rashin gaskiya da ake zargin shi da ita a ƙarshe muna addu'ar Allah ya dora abba kyali akan makiyan shi na fili da na boye don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba na cewa salam VOA Hausa hakika mu talakawa muna cikin farin ciki da tsallin murna da jin labarin cewa jirgin yakin Najeriya na Super Tucano wanda aka kira daga Amurka sun iso Najeriya babu shakka muddin da gaske za a yi yakin nan tsakani da Allah to fa yadda adda za su zama tarihi da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya da ma duk duniya baki daya amin daga Usman Shitu Mahuta wannan sako ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibril Dangusau da Dalhadu Hufuna Kayi suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kano da ta fito ta yi wa iyayen yara da aka sace aka kai su kudancin kasar nan bayani dalla-dalla duba da yanda iyayen yaran suke zargin gwamnatin jihar da jan kafa wajen dawo musu da yayansu da cikinsu sako na karshe ya fito daga Malam Muhammad na mai aiki Mandawari tare da Rilwanu Ibrahim London Uba suka ce assalamu alaikum muryar Amurka yajin aiki da likitoci suka tafi a Najeriya wannan abin bakin ciki ne duk da cewa haƙƙinsu ne suke nema amma yajin aikin da suke yi na barazana ga marasa lafiya musamman masu neman agajin gaggawa to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kuma ga Hanifa ta dawo mana da takaitattun labaran duniya
Kokarin da ma'aikatan kamfanin Amazon suke yi na kafa wata kungiya a jihar Alabama ta nan Amurka ya fara gamuwa da cikas bayan da wani jami'in kwadago ya nemi a soke zaben da ma'aikatan suka gudanar. Haka kuma an ji cewa Koriya ta Arewa ta sake gindaye sharuɗan koma teburin shawarwari da Amurka game da kwance damarar shirin ta na nukiliya kamar yadda wani dan majalisar dokokin Koriya ta Kudu ya faɗa. Mun kuma kawo muku labarin cewa wani jami'in Sudan ya ce mahukunta a lardin Kasala sun gano gawarwaki guda 50 waɗanda ga dukkan alamu suna gujewa yaƙi ne a yankin da ake gabzawa a lardin Tigray na makwabciyar ƙasar Ethiopia. An ga gawarwakin ne suna yawo a kan ruwan kogi da ke tsakanin ƙasashen biyu a cikin makon da ya gabata. Wasu daga cikin mamatan suna da raunukan harbin bindiga a jiki ko a hannuwansu.
To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariyar sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.